Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarran mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum barkamu da safiyar yau Laraba 5 ga watan Yuni shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
Sarfil barka da sallah na fata ga sallah lafiya
alhamdulillah
shugaba Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a shirye Amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da Burtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. An kara shiga wani sabon rudani jiya Talata dangane da makomar siyasar kasar Sudan yayin da ƴan rajin demokradiya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe cikin watanni 9. Kana jami'an tsaron kan iyaka na Amurka sun kama ɗaruruwan bakin haure ƴan Afirka da suka kutsa cikin Amurka daga jihar Texas.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun gano cewa akwai abubuwa da dama da suke kawo kuma ba a harkar cigaban ilimi wanda idan ba a wato ba a kawar da su ba tamkar cigaban mai tonar rijiya ne.
Harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma baya matuƙa. Yara sun koma wajen amfani da wayan hannu wajen karance-karance na ababe marasa tasiri.
Haka kuma za mu ji dalilan da suka sa hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta shawarci gwamnatin jihar ta dakatar da mai martaba sarkin Kano. Sai kuma shirin demokradiya a yau da Madina Daure za su kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya gwamutsa diplomasiya da barin baki yayin ganawarsa da manema labarai ta haɗin gwiwa da Prime Minister Burtaniya Theresa May a birnin London jiya Talata. Trump ya bayyana cewa shirye Amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da Burtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Ya kuma yabi Prime Minister Burtaniya mai barin gado Theresa May da ya ce ta yi namijin kokari. Sai da ya cicciki shugaban adawa na ƙasa Jeremy Corbyn da kuma magajin garin birnin London Sadiq Khan. Dubban masu zanga-zanga sun yi tururuwa a birnin London domin nuna adawar su da ziyarar shugaban na Amurka. Sai dai da aka tambaye shi dangane da zanga-zanga sai shugaban na Amurka ya watsi da batun.
Trump said the U.S. is committed to a phenomenal trade deal with Britain as the country prepares to leave the European Union. He praised outgoing...
Trump da aka tambaye shi yace naga masu zanga-zanga kalilan lokacin da na shigo ba su da yawa saboda haka galibi abin da ake fadi kanzon kurege ne ban so in fadi haka ba. Prime Minister May ta yaba dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu sai dai ta ce ra'ayinsu ya bambanta dangane da batun canjin yanayi. Jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana kyautata zaton mako mai zuwa zai kara harajin kashi 5 cikin 100 kan kayan da ake shigowa da su Amurka daga Mexico. Trump ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Burtaniya Theresa May a birnin London. Trump ya yi wannan magana ne a daidai lokacin da jami'an Amurka da takwarorin aikin su na ƙasar Mexico suke tattaunawa a birnin Washington. Dangane da batun harajin da kuma ƙara kwararowar bakin haure daga kasashen Amurka ta tsakiya da suke bi ta Mexico su shiga Amurka. Trump ya yi barazanar ƙara harajin kashi 5 cikin 100 kowane wata idan ba a daina fuskanta kwararowar bakin haure zuwa Amurkan ba. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican abokan ƙawancen Trump suna tunanin yiwuwar amincewa da ƙudurin da zai hana shi ƙara kuɗin harajin. An ƙara shiga wani sabon rudani jiya Talata dangane da makomar siyasar ƙasar Sudan yayin da ƴan rajin demokradiya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe cikin watanni 9. Har yanzu hankali a tashe yake a titunan Khartoum babban birnin kasar kwana daya bayan da jami'an tsaro suka tarwatsa yan gwagwarmaya dake zanga-zanga a harabin ma'aikatar tsaro dake birnin Khartoum din abin da ya kawo ƙarshen zaman dirshe na makoni 8 da aka yi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 35 wani dan jarida dake garin Sudan ya sheda murya Amurka cewa mayakan masu ra'ayin mulkin soja suna gadin gine-ginen gwamnati da kuma hana farin kaya isa wuraren kakakin majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya ce cibiyar tana sa ido sosai tare da matukar damuwa ya kuma yi kira ga majalisar mulkin sojin ta wato da majalisar mulkin sojin ta wucin gadi a Sudan din da ta iyakar iyawa ta kare farin kaya yayin da kuma ya kira ga dukkan bangarori su kai zuciya nesa to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Jami'an tsaron kan iyaka na Amurka sun kama sama da bakin haure yan Afirka 150 suna kokarin shiga jihar Texas ta kan iyakar kudancin kasar makon da ya gabata bisa ga cewar hukumomin kwastam da ke kare kan iyakoki. Ranar Asabar jami'an suka kama wani gungun bakin haure 37 daga Afirka ta tsakiya waɗanda suka tsallako suka shiga Amurka. Hukumar ta ce bakin hauren sun hada da kananan yara daga Demokradiyyar Jamhuriyar Congo. Ranar Alhamis ta gabata kuma da yamma jami'an tsaron kan iyakan suka kama wani gungun yan Afirka su 116 suna ketarawa daga tekun Del Rio. An nuna bakin hauren a wani hoton bidiyo suna dora ƴaƴansu da ƴan komatsansu aka suna ketawa cikin ruwa. Rahotannin sun kuma nuna cewa mutanen sun fito ne daga kasashen Angola, Kamaru da kuma Congo. An sami sama da mutane 2000 dauke da kwayar cutar Ebola a Demokradiyyar Congo. Bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta kasar inda mutane 1346 suka fito. Wato suka mutu da ya kasance asarar rayuka na biyu da aka fi samu mafi girma a tarihi ta dalilin cutar Ebola. Ranar Litinin ma'aikatar lafiya ta ce mutane 539 sun yi jinyar cutar sun kuma warke. Ma'aikatar lafiya ta ce ingancin tsaro da ake samu da kuma dakilar rayuwarsu shine yake taimakawa wajen shawo kan wannan lamari. A halin da ake ciki kuma kungiyoyin agajin kasa da kasa Red Cross da kuma Red Crescent sun ce akwai bukatar sake lale wajen tunkarar cutar bisa la'akari da yadda take kara yaduwa. Daga ƙarshe Isra'ila tana jimamin rasuwar mai ɗakin shugaban ƙasar mace ma Rivlin wadda ta rasu jiya Talata watanni bayan da aka dasa mata huhu. Ta rasu ne tana da shekaru 73 a duniya kuma ana ganin ta a koyaushe a gangan mai gidanta shugaba Rivlin wato Reuven Rivlin duk da yake tana fama da rashin lafiya a wannan lokacin. An haifi mace ma Rivlin ne tsakanin manoma iyayenta kuma 'yan asalin ƙasar Ukraine ne. Ta auri mai gidan nata lokacin yana lauya a shekara ta 1971 an kuma bayyana ta a matsayin matar shugaban ƙasa mai kwardini wadda ta ba da ƙarfi kan abin da ya shafi fasaha da muhalli da kuma inganta rayuwar ƙananan yara da suke fama da wata lalura.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun gano cewa akwai abubuwa da dama da suke kawo kuma baya a harkar cigaban ilimi wanda idan ba a kawar da su ba tamkar cigaban mai tonon rijiya ne. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Abdulwahab Muhammad da cikakken bayani.
Danganta taƙwarƙwarewar ilimi kan abubuwa da dama da suka hada da hukumomi, malamai, iyaye da kuma ɗalibai. A Najeriya, rahotanni na nuni da cewa rashin wadatattun malamai ƙwararru na kan gaba musamman idan aka yi la'akari da irin sakamakon jarabawar Afirka ta Yamma. A dangane da hakan na tambayi masu ruwa da tsaki kan harkar koyarwa. Da farko ga Malam Abdullahi Yalwa na kwalejin ƙere-ƙere da ke Bauchi.
Zamani ya zo yanzu da harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma baya matuƙa saboda yaduwan na'urori na zamani ya kasance yara sun koma wajen amfani da wato wayan hannu wajen karance-karance na ababe marasa tasiri da kallon fina-finai da sauran abubuwa wanda yake dauke wannan lokacin su da ya kamata su yi amfani da shi wajen karance-karance na littattafan su da yin wasu abubuwa da zai inganta harkan karatun su wanda za su gane har ashirin su ne jarabawa zai tasirin da za su ci. Sannan alaka tsakanin makaranti da hukumomin da suke gabatar da jarabawa musamman irin hukumar wato da suke gabatar da jarabawa na yammacin Afirka da sauransu sai ka samu babu kyakkyawan alaka. Abin nufi a nan shine yawancin lokaci sai ka samu abin da ake koyarwa a makaranti daban abin da ake zuwa a tambayi yara a lokacin gwaji daban.
To kenan ina mafita?
Mafita shine ya kamata mu sake zamanin mu duba jadawali da tsare-tsare. Iyaye su sa ido akan ƴaƴansu sosai da sosai mai kokari farfaɗo da al'adar nan na karatu yadda yara za su riƙa ɗaukar littattafai suna zuwa kuma ɗakunan karatu suna nazari.
Malam Yusufu Muhammad jami'in ilimin yaƙi da jahilci a Bauchi ga bayanin da yi.
Babu ainihin wato cikakken littattafai koyi wannan darasin yau in kana koyon alal misali kamar tul lissafi yau kana koya wannan gobe sai ga an sace kawo wani littafi na turancin sai ga ya sabanin abinda ka sani shi a cewa wancan tsohon tsari ne yawa haka lissafin yawa tun daga gurin inda ake shirye inda da aikin da irin takamamman littattafai da za a amfani shi a makarantun babu yau wannan ya buga wannan littafin ba da tsaya a nemi ƙwararru masana su bi littafin su ga shin ya inganta a aiwatar da shi a makarantu ba ko ayi ko ba aiwatar da shi ba kawai sai a amfani da shi ana fara yi dan wani lokaci dan shekara daya biyu sai ga an canja ya wune bugo nasa littafin sai a sake karba na amfani da shi.
Malama Hadiza mai kula da dalibai ce a tsangayar Sa'adatu Rimi dake Bauchi.
Koyarwar ba a daukan malaman da suka dace ai da idan mutum ka'ida shine idan zaka yi koyar dole sai kana da ilimi akan bangaren education to yanzu abin ya koma cewa zaka samu mutum ba ma education din ya karanta ba ya je yayi degree din sa ko NC din sa a wani fanni daban amma saboda babu aikin yi din karshe dole koyarwar nan shine za a dauke shi to kaga dole a samu matsala ta wannan tunda bai je makarantar koyarwa ya koyi abubuwan da ya dace ya koya ba dole idan yazo tafiye da al'amura wajen koyarwa ya bambanta ga asalin wanda ya samu training na maganan koyarwa din dan ya kamata wajen daukan malaman nan ya kasance a daina maganan alfarma wanda ya dace a dauke shi wanda bai dace ba a kai shi gurin da ya dace dan zaka samu mutum ne an san cewa bai da takaddan karatu na malanta din amma saboda alfarma za a ce masa ya je ya nemo takadda saboda a dauke shi aiki ya kasance ya samu abin yi to idan bai je ya nemo takaddan ƙarya ba ina zai je ya samu ya tunda dama bai yi karatun ba to saboda haka ya kamata da farko gaskiya wajen daukan aikin malantan nan gwamnati su ma su kula sosai sannan malamai kuma su ma su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah.
Saura da me ilimi garkuwa ce ta dan adam. Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla gaida Abdulwahab Muhammad. Hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta shawarci gwamnatin jihar da dakatar da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sunusi na biyu tare da wasu ma'aikatansa uku domin bata su koyon ci gaba da binciken da take game da zargin almubazzaranci da kuɗaɗen majalisar masarautar ta Kano kimanin naira biliyan uku. A hirarsa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari, shugaban hukumar barista Muhi Magaji Riman Gado ya yi ƙarin bayani dangane da kunshin da ke rahoton.
Akwai abubuwa da dama da zamu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma ƙura binciken. To wannan ne hikima da ta sa muka gaya wa gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai. A cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai san da muka gama bincike saboda mun samu abin da ake cewa interference da yawa kuma ita dokar da ta kafa wannan gidan din ta hana irin wannan abin da wannan shine abin da muka yi.
Kun ce duk waɗanda suke da nasaba kenan akwai baya ga shi mai martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan?
Eh mana mun ma faɗe su a cikin rahoton mun karɓi bayanai daga kamfanoni da suka waɗanda ake muka ga an yi mu'amala da su sannan mun karɓi bayanai daga bankuna mun karɓi bayanai daga al'adun al'umma so waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su muka ce to dai gaskiya fi billahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kudade da dama da aka kashe ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce zami kaza wannan shekara zami kaza zami wannan shekara zami kaza kuma ba wai a Najeriya kare ba mu ka gudun tsarin mulki mun sashi na 120 ya tanaji haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan asusun na masarauta da ake ajiyewa ai dokar kuma ta tanaji yanda za a yi ai kasafi to shikenan tun daga farko ma ba ai kasafin ba to sai zama da cewa ana kashe kudin nan yanda ake bukata ana kashe kudin nan yanda ake so
binciken da kuka yi ne yanzu tunda kun ce sakamakon sa na wucin gadi ne ko na farko ya kai wato mizanin da za a ce a dau wannan mataki na wato ila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai mataba sarki
to yayin da ba a kai wannan ba ila da ba kawa ka ba ai mu iya ganowa ma mu ce kudi kaza an kashe shi ba bisa kaida ba kamfani kaza ba ma shi da rijista amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abin da muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin Emirate Council a iya tura masa naira miliyan 22 a account din shi a tura masa miliyan 17 a tura masa miliyan 9 a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka
aiki ba ta aiki ba shi
to ko ni da iya fahimta ta shine tsarin mu da misali da bincike zaka yi mamaki kaga yanda za a iya cewa abin da ake cewa individual kamar dai a ce mutum a daidai kunsa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana
bincike kun fara shi tun kamar shekara 2-3 baya kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki
yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi
amma kuna da hujja
a hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yanda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka yi kun yi laifi ba cewa muka yi a mun ga kuɗi an yi kamar mu'amala ta kuɗi kaza da kaza da kaza matsayin ku na ma'aikata ku je ku zo ku yi mana bayani
shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano kenan Muhi Magaji a hirarsa da Muhammad Ibrahim Kwari shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:18 na dare ga shirin mu na gaba
demokratiya a yau jama'a barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri a makon nan mai tamawa ne za a rantsar da ɗan majalisar dokokin Najeriya kuma a ranar ne za a zabi shugabannin majalisar to sai dai rikicin shugabanci yana nema ya dauki sabon salo domin ba NAPC masu rinjaye kadai ne suka tsunduma cikin batun ba har da ƴan adawa ni ce Madina Dauda a makon mai zuwan nan ne ake kyautata zaton za a yi ta kare a majalisar dokokin Najeriya domin tuni har ƴaƴan majalisar sun fara daukan matakan ganin an zabi shugabanni ƴaƴan jam'iyyar APC kamar yadda uwar jam'iyya ta nema abin da ya dauki hankali a yanzu shine cewa ƴaƴan jam'iyyar PDP sun fito sun nuna wa jam'iyyar APC goyen baya musamman Ahmed Lawan wanda dama shine jam'iyyar take so sanata fitan wa boshi dan jam'iyyar PDP ne amma ya fito karara ya nuna wa Ahmed Lawan goyen baya har da yawancin ƴaƴan jam'iyyar PDP a majalisar dattawan anya ba tarihi ne zai maimaita kansa ba kamar yadda ya faru a shekara 2015 da NPDP suka mara ma Abubakar Bukola Saraki baya tambayar kenan da nayi wa Senator Ahmed Lawan
a lallai hakika mun fito daga jam'iyyu daban-daban amma aikin tare ya kamata mu ya zama wajibi mu hada kanmu mu a cikin majalisa kuma mu yi wa ƴan Najeriya abin da ya kamata musu na aiki wanda zai taimaka ya inganta rayuwarsu da kuma musamman kawo inganta tsaro da kuma tattalin arzikin kasar nan saboda haka abinda shi wannan dan majalisar dattawa Peter Nwabu shi yayi yana da muhimmanci mutuka amma kafin nan ma akwai Senator Patrick Ifani na jam'iyyar YPP shi ma dai jam'iyyarsa ta adawa ce duk da shi kadai ne daga tashin farko tunda asuba na wannan campaign ya shiga cikin mu ake fama da shi saboda haka wannan ya nuna kenan campaign dinmu da abubuwan da muke bayyana su ƴan uwanmu da muke neman goyon bayan su yana shiga hankalin su yana kama hankalin su akwai kuma ƴan jam'iyyar PDP zaɓu na jam'iyyar dattawa da yawa a cikin su waɗanda sun nuna mana suna goyon bayan mu a haka a yanzu haka wanda ba su fito bayan jama'a sun yi magana ba muna sa ran dai daga wannan lokaci zuwa gaba kafin a rantsar da mu da ƴan jam'iyyar PDP da kuma na YPP za mu hada kan muri guda saboda mu tabbatar cewa mun shiga cikin majalisar nan da haɗin kai ya ba mu damar mu fuskanci aikin da ke gaban mu insha Allah
A bangaren majalisar wakilai ma labarin bai canja ba shugaban sabbin ƴan majalisar wakilai a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC honorable Shehu Wamban Koko yace su ma sun samu goyen bayan ƴan adawa da gwamnoni wajen tsayar da Femi Gbajabiya Mila kamar yadda jam'iyya ta yi umarni
kamar yadda fahimci majalisa ba maganan party ake a wurin ba maganan ƙasa ake me al'umma suke so me shugabanni suke so maganar party kamin ka shigo zaka magana party ba shakka mu ɗan party ne mu ɗan APC ne kuma akwai wasu ɗan jam'iyyu daban-daban amma shi an shigo majalisa ƙasa ce gaba da yake wa ba za ka yi ka tunanin saboda kai dan wani jam'iyya ba ne ko APC ko wani jam'iyya daban kai abin da al'umma ƙasar ka ba sa so kace shi zakai baya yiwa yanzu misali zan baki ni an zabe ni a jam'iyyar APC a Kokobe su mai ma a jihar Kebbi a ɗan Kokobe su mai ma akwai wanda ba yan APC ba akwai yan PDP akwai wasu yan jam'iyyu daban-daban dole ne nauyi ne Allah ya dora mun akai wanda ba shakka ni zan wakilce su ni nake jagorancin su a wannan yanayi ko zan jagoranci a wannan lokacin sai Allah ya tambaye ni ya kai lokacin da kake ba wai Allah ya tambaye ni kawai a APC ba ne ai zai fi al'ummar mu ne gaba daya wanda sun kunshi yan wasu jam'iyyu daban-daban to kin ga abin ne wanda kuma ya taso ya dawo a majalisa ta ƙasa baki daya ba shakka NAPC da PDP da APGA da NAA duka hajjar madina mun same su da gwamnonin su da su kansu mun roke su alfarma kuma sai muna alƙawarin za su yi to wannan abin ne na Allah shi muke jira lokaci ya kuma zai tabbata da ikon Allah
alashi nazarin dan takarar kujerar kakakin majalisar wakilai daga shehar Arewa maso yamma Muhammad Umar Bago yace akwai abin dubawa a yadda ake son majalisa ta bi umarnin jam'iyya kai tsaye
tarihi ya nuna cewa idan ana neman a gyara abu nan a samu gaskiya bai samu da sauki kuma ba kowa bane yake da fahimtan irin fahimtan da Allah ya bamu shugabanninmu na Arewa ta tsakiya kila da rashin sanin su da rashin fahimtan su shi yasa suka yi wannan kalamin amma ina tabbatar da cewa da talaka da jama'an da suka turo mu nan suna nan akan bakan su mu ma muna nan akan bakan mu babu gudu babu ja da baya dalili a meye dalilin da wurin da aka ba su mataimakin shugaban kasa za su dauka kakakin majalisa a ba su bayan kuriyoyin da muka kana ya ninkana su ja ta kadai Niger rata da muka bayar na kuriya tsakanin mu da jam'iyyar PDP 394 da yan kai gabaki daya jihohi guda 6 na kasan kudu na masoya arewa gabaki dayan su 259 da wani muka samu kusan 100 da wani abu muka ba su rata to shine abin da muke tambaya a ba mu dalili menene dalilin da yasa ake so a toye mana aiki ko a lankwasa mana hannu daya dan ba mu da ubangida biyu ko mu ba ƴan jam'iyyar APC bane kuma ina so jama'a su gane cewa a tafiyan nan fa mun fi mutane asali mu ne Buhari mun muka yi Buhari Jeneral Muhammadu Buhari mun muka taho da shi daga shekara 2003 kenan muna da Buhari organization muka zo ANPP a karanta muna rashin mutunci muka tashi muka buɗa jam'iyyar mu CPC mu muka yi CPC ni na takara a CPC kuma Allah ya bani nasara na shigo majalisa tunda na shigo kuma ban taba canza jam'iyya ba ban taba PDP ba to saboda haka a wurin dan mawane ko dan bawari zai magana ai mun fi mutane asali dan mu dai ba yan kwakwara bane an zo an same mu ne a cikin gidan nan to saboda haka magana wai a ciyoyi biyayya da jam'iyya mu ko muke biyayya da jam'iyya
amma kuma shugabannin kungiyoyin matasa na Arewa sun fito sun yi suka akan matakan da uwar jam'iyya ta dauka ga shugaban majalisar matasa na Arewa Yarima Yahaya Abubakar
abun da jam'iyya ke yi a yanzu ba shine kamata a yi ba aikin jam'iyya ta ga da cewa ta yi kokari ainun ta kawo kujerinta wato kowace jiha tana da nata wakilai shine aikin ta tabbata ta ci zabe ne idan an ci zabe to aikin jam'iyya kowace ne ya gama abinda ya rage a bar sauran waɗanda aka zaba su kansu su zabi waye ya kamata ya masu shugabanci shi shugabancin majalisa ba jam'iyya za ta nuna ra'ayi ta ce ga wanda kike so ba ta yi wanda jam'iyya ke so ba shine ya cincinta ba ko kuma ba shine wakile ko kuma waɗanda za a jagoranta suke so ba, saboda shi jagoranci akwai abin da ake dubi wajen jagoranci. Dole ne idan za ka zabi wanda zai jagorance ka, sai wanda ka yarda da shi, ka amince shi, kuma ka tabbata da cewa jagorancin zai maka ingantacce ne, ba kawai za a tusa ra'ayi ko kuma a ce dole ne sai ayi abba. Kamar yadda kika faɗa, irin wannan ya faru kamar ga Senate President Bukola Saraki, ba shine aka so ba, amma Allah cikin ikonsa shine ya zamo. Haka ya faru ga Aminu Waziri Tambar Gwamnan Sokoto, ba shine aka so ya zama speaker ba wancan lokacin ba, Allah cikin ikonsa ya zamo. So idan aka ce jam'iyya ta shigo tayi ruwa tayi tsaki, to za a samu matsala, saboda ba shine waɗannan mutanen ke so ba. Misali yanzu ni a kudirin mu majalisar matasa na Arewa, mu dan takarar wanda muke so, wanda kuma muke ba goyen baya, wanda muke mai aiki dare da rana, ya zamo shugaban majalisa shine Senator Mamman Ali Indume, saboda shine ya cincinta. Kin ga akwai kuduri da yawa wanda yayi sponsoring da waɗanda suka taimaka ma Arewa baki daya ko Najeriya, wanda babu wani senator a Arewa wanda ya taba irin wannan.
Amma jam'iyyar APC a ta bakin shugaban sashen kula da walwalar jama'a Ibrahim Masari ya mayar da martani, yana cewa
kamar yadda kowa ya sani, jam'iyyar dai ita ce ta ruwa da tsaki, ta yi kuwa makarbiya, ta tsayar da kowanne wanda aka zaba, ta bashi izini wato tikitin tsayawa zabe. To in ko da in dai da biyayya, kuma mutum yana da tunanin cewar yana so ya saka riya ma ita kanta ko jam'iyyar din, to idan ta yi hukunci, ana ganin kamata ya yi a daure a yi hakuri a bi abin da jam'iyyar ta ce a yi, saboda ana wanke tukunya ne domin tuwon gobe.
Iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawowa kenan. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina, da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a shirye Amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da Burtaniya, yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Ya kuma yabi Prime Minister Burtaniya mai barin gado Theresa May da ya ce ta yi namijin kokari. Sai dai ya cicciki shugaban adawa na kasar Jeremy Corbyn da kuma magajin garin birnin London Sadiq Khan. Dubban masu zanga-zanga sun yi tururuwa a birnin London domin nuna adawar su da ziyarar da shugaban Amurka yake yi a birnin London. A jiya Talata,
madalla to masu raro a nan maka kashin shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya. Haka kuma a shirin na hantsin za a ji cewa wasu mazauna ƙauyukan kudancin Kamaru na barin ƙauyukansu zuwa wasu wurare biyo bayan har-harin da zakuna ke kaiwa suna cin musu dabbobi. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Maman Amal da ta gabatar da shirin da kuma Cibahi da Jojo ne wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gumel, nake cewa sai da hantsi idan mun kawo.